محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جماعة السلام عليكم وبركة الله وبركاته ومن نشرنا حكم المسلمين فتوة نقوم شاؤكم to kamar yadda aka saba gani tare da jagorin Sheikh Sharif Ibrahim Sal. Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa. Yawa. Sai mu za mu je karkare.
To mun ba da har yanzu dai muna cikin wato Fatiha za a gama insha Allah ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الساده المجاهدين أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتكين وننشري نماكن ليوتي مهمة جنا أكن الرحمن الرحيم تقوم مالك يوم الدين منشي مالك يوم الدين wato ma'ana da shi mutum wanda Allah ya jibinta mishi rahma ya bashi rahma yayi mishi ni'imomi iri mutumin nan ya san cewa lalle da kai rayuwa bayan wannan rayuwa ya san kuma akwai sakamako wato da za a saka mutum akan ayyuka da yayi a nan rayuwa da abubuwan da ya fada da abubuwan da ya aikata da abin da ya kudure haka muka ce kuma idan mutum yayi tunani in ya ga dukkan ni'ima rahma wata kila santi ya dauke shi ya fada cikin wani abu wanda yake ba daidai ba sai tuna ubangiji mai wa'annan ni'imomi mai rahamomin nan fa kuma sarki ne sarki ko ya ce maka ka zo ka zauna tare da shi akan kujerarsa ko kuma shimfidarsa to fa ba a son ka da ka wuce gona da iri akwai sarauta tana nan shine a cikin wata aya yana ce nabbi ibadiya anni ana al-ghafur ar-rahim ka tunatar ma bayina ni ne mai yawan gafara mai jin kayya bayina ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa anna azabi huwa al-azab al-alim amma azaba ta fa ita ce azaba mai tsananin gaske saboda kasu maka ga rahma anan to ga sarauta anan wannan sarauta ita ce da fitiri a hannunta ta auna da abin da mutum yayi a nan rayuwarsa shine maliki yawmiki kalmar maliki da maliki ana karanta ta wasu su ce maliki yawmiki wasu su ce maliki yawmiki biyu dukansu annabi yayi karatu da su wasu sun ce ai maliki din nan ladanta bai kai na maliki ba tunda maliki harafi hudu ne harufa hudu ne akan kowane harafi ko Allah yana bada lada wato goma goma saboda haka karanta da maliki wata kila zai ci wasu kace a ai idan an ce mutum mamallakin wani abu ne amma ba tare da sarauta ba zai zama ya mallaki wani abu amma ba sarki ba maliki din nan akwai cikin sarautan da kuma mallaka duk gaba saboda haka ita maliki ta nuna Allah ubangiji shine mai sarauta a wancan ranar shine mai mulki a wancan ranar in ka karanta cewa maliki yawmiddin shine mamallakin wancan rana amma kasancewarsa sarki ne ko ba sarki ba bai shiga a cikin wannan ba amma kace maliki yawmiddin to sarautan ta shiga kuma mulki ya shiga mallakar kuma ta shiga maliki yawmiddin shine mai iko mai mulki mai sarauta mai fada a wancan ranar sakamako domin kalmar addini
tana nufin sakamako, tana nufin hanyar ibada, tana nufin uquba, wato irin jarrabawa na ko kuma wahalar da wahala. To wancan rana duk ya kunshi duk ya hada wannan abubuwa. Akwai wahala a ciki, akwai sakamako a ciki, akwai imtihani a ciki, akwai batun addini a ciki. Allah Ubangiji shi kadai ne mai wannan iko, kuma ranar karshe da ake fada din nan kudure shi wajibi ne. Da yawa mutane su ce duniya na yau zai tashi, sai dai mutane su mutu ko waɗannan su zo waɗannan su tashi. Wannan shaitan yakan fizge mutane da yawa daga tafarki madaidaici ya sa su a cikin wannan tunani. Wasu kuma su ɗauka ai wannan ma duk zance ne na cewa in an mutu za a tashi, magana ne kuma waya tashi. To ya kawo labari bayan waɗanda suka tashi, duk waɗannan maganganu ne.
Dole ka ƙudura wannan a zuciyanka,
dole ka ƙudura wannan rana. Yawwa, akwai in dai mun fara magana akan mutuwa da rai, akwai abubuwan da za su nuna mutum a'a ai abin da yake tsakanin lahira da duniya, mutuwa da rayuwa bai wuce kamar fadin girman zare guda ba. Abin wato abin kankani ne, kwarai kankani ne abin da yake tsakani. To saboda haka shi Maliki Yawmiddin dole ayi imani cewa lalle in an mutu za ta shi. Kuma anan ya wajaba mutum ya kyautata ayyukansa saboda ya samu sakamako mai kyau a wancan ranar. Kuma a wancan ranar an ce Maliki Yawmiddin, Allah Ubangiji Malikud Dunya wa Malikul Akhirah, shi ne mai mulki a duniya da lahira. To me yasa aka cebe mulkinsa a nan da wancan ranar? A nan ƙananan sarakuna ko kuma sarakunan duniya su ma suna ce su ma sarakuna ne, amma a can ba sarki sai shi, sai Allah, sai Allah. Babu wani mai mulki, babu wanda zai yi da'awar cewa yana da wani abu. Ya zai gashi nan mun zo duniya lokacin da jariri zai fita daga cikin uwarsa, in an bashi ba sai zai iya ce yana da wani abu ne? Ya zo haka tsirara bashi da komai, haka ran da zai mutu duk abin da ya tanadar a duniya tara a duniya zai bari a nan, zai je kabari bashi da komai.
In ya tashi nan da za a rufe shi,
sallan da za a rufe shi da shi. Wannan ma in ya zama nashi ko halal ko wani ya bashi, amma wata kila mai zama shi ma wani abu daban ne. Da zarar shigansa kabari a tuɓe shi, in ya zama na haram ne, zai zama shi ma taimako ne akan azaba. To in ya tashi da kabarinsa din nan ba zai taɓa tunanin cewa shi ya mallaki wani abu ba, shi da komai, balle ya ce yana da sarauta ko ya ce yana da wani abu. Idan mutum ya mutu kowa ya sani, zai bar mutum uku
a baya.
Mutum ɗaya dama ba zai fita rakiyarsa ba, zai zauna a gida daga mutane shi, zai bar mutum uku. Ɗaya ɗin nan ko rakiyarsa zuwa makabarta ba zai yi ba, yana zaune a gida. Menene wannan dukiyarsa? Ta abin da ya mallaka baya bin shi zuwa gabari,
nan a gida,
nan a gida
da motoci da gidaje
da an gama da su. Abu na biyu danginsa, abokansa, mutane waɗanda suna
kuwansa,
ƴan uwansa, ƴaƴansa, to duka dai za su raka shi. Amma ina in sun kai shi bakin kabari, to nan aka gama, har ma sai ka ji nan fa a toshe nan sosai, a tsara a sa abin nan, a sa ƙasa a nan, wannan gaba ɗaya a raba shi da duniya. An rufe shi rani
kirif,
sai su dawo duk su bar shi, sun dawo kenan iyakarsu nan su kaɗa.
To
wanda zai shiga da tare da wanda zai fi tare da shi ɗaya ne aikin shi, ayyukan shi ɗin nan su za su shiga tare da shi kabari. In shi mutumin kirki ne, sai su kasance tare da shi, su zama abokan hirarsa, su zama abokan sauwaƙe masa. In kuma sun zama in ya ayyukan su zama na ɓarna kan a nan, sai su ƙara azaba, su ƙara azaba a kan shi sosai. Da abin da zai same shi na imtihani da wahala su masu nan. Maliki Yawmiddin ɗin nan ya zama haka, saboda bayan an gode wa Allah an yi menene da abubuwan da dai muka faɗa ɗin nan, to dole kar a manta da wannan ranar ƙarshe ɗin nan.
kuma imani da wannan rukuni ne cikin aqidar addinin musulunci saboda wannan shine abin da suka farai sun dauka idan sun mutu din ba sa tashi
ya mutum ya mutu zai tashi man yahi al-izama wa hiya rabin wa zai raya kafassu bayan sun zama wato bayan sun narfi hiddige sun duddige وبنجي يقول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم كجا مسو زي رايا تولى هالشيكة ثم فرقوا يا هالشيكة إنن شيل زي رايا وهو بكل خلق عليم شي ما سنين جدك أبندا ما سنين جدك أبندا واتو يساتي أبو طو أبو بيو يكا ما تمغانسي حتى أكوي رحمة da ilimi na ubangiji wa'annan sifofi ne guda biyu wadanda sun shafi komai da komai ba abin da zai fita daga cikin su don haka ubangiji ya rabbana wasi'ta kullu shay'in rahmatan wa ilma ya ubangijinmu ka ishi dukkan abubuwa da rahamarka da kuma iliminka iliminka ya kunshi komai da komai rahamarka ta ishi komai da komai haka to wani mutum yana zato in an mutu ba za a tashi ba ya ce ma ƴaƴansa ya jama'a ya ƴaƴana kun sani sun ce mun san ka to kun san dai tun da nake bai muku laifi ba suka ce a ba sai mana laifi sai dai kun san dai kuma ban yi wa Allah wani abun shirki ba sun ce wannan wannan ba mun sani ya ce musu to kun ga Allah in ya same ni Allah alamu da zai yi ni kan ba za a san kanshi ba saboda haka ina roƙonku in na mutu ku kone ni da wuta
inji uba
ku kone ni da wuta har na zama toka idan na zama toka sai ku dauke ni lokacin da iska yana kada ku kai ni ku yada ni rabi a cikin ruwa rabi kuma ku jeje a jeje hadda wannan abin nan
tokar
saboda ina jin tsoro in Allah ya kama ni abinda zai yi ni ban sani ba kaga anan mutumin nan ya kwatanta da siffa guda biyu waɗanda jahilci suke sa mutum ya fada a cikin su
haka
siffa na ɗaya wato ya ga shi Allah Ubangiji ba mai iko ne wato Allah Ubangiji ba shi da iko akan dukkan komai ko kuma Allah Ubangiji akwai abin da zai kubuce masa na biyu Allah ba masanin komai bane waɗannan abubuwa tsayuka na toka da aka yi ya fa
sun bata kenan ya kare
an ce mutumin nan da ya sadu da ubangijin sa ran shi kenan sai ubangiji yake ma sai kuna ku tattara abin da ya isa gare ku daga gawar wannan mutum ku kawo suka tattara suka kawo aka ga tudu wato jeji kuma ku tattara na ku ku kawo aka tsara sai aka shirya sai ya tsaya a gaban Allah ga mutum da komai aka sa masa abun nan ruhi rai aka mai da masa ransa sai aka tambaye shi to ubangiji ya tambaye shi kai wane yake na ya ubangiji me yasa kai wannan yake ya ubangiji na yarda da kai ina imani da kai amma wallahi ina rantsuwa da kai tsoronka naji tsoronka naji in na shiga hannunka don ban yi abun kirki ba in na shiga hannunka to ban san abin da zan yi ba
Shi yasa nayi wannan
saboda haka nayi yace to saboda tsoro na ne kai haka ko yace to abin da kai sabo amma ya zama ibada ku je ku tashi aljanna Allah ya tashi aljanna saboda haka musulmi ya kudure tashin kiyamar nan kare manta da shi manzo Allah yace kana duniya idza asbahta fala tantazir almasaa wa idza amsayta fala tantazir as-sabah in gari ya waye karka jira dare in dare ya yi karka jira wato karka ce abin da ya kamata ka yi yanzu din nan to ka ce sai gobe
to ka yi yanzu
in gari ya waye abin da ana neman ka kai a da rana din nan
to ka
yi shi tun dare bai ba abin da ya kuma ka yi shi tun dare tun gari bai waye ba kuma ka kasance a duniya yake kamar matafiyi ne ya gaji tsakiyar rana ya samu inuwa na wata itace ya zauna
a huta a
huta ai ya san karshe zai tashi ya tafi ka dauki duniya haka take
shi wurin wurin an hutawa
wurin hutawa ne ba wurin zama ba
da mu ba wurin
zama to shine maliki yaumiddin ubangiji madaukakin sarki shine mamallakin wancan rana inda yake cewa limanil mulku yau an ce dukkan halitta suke lillahi alwahid alqahhar wasu kuma suka ce ilaha lillahi a lokacin shine yake ba kansa amsa yace lillahi alwahid alqahhar
shi da kansa
ya ba kanshi amsa ai mulki babu abokin tarayya babu mutumi a cikin sa ga Allah shi kadai ne mamallakin komai da komai kuma duk wanda ya mallaki wani abu da kai abin da ya kubuce masa duk wanda ya mallaki gida ko mota ko abin nan ba shi ya halice shi ba amma Allah ya mallaki ingance ya mallaki abu to ya mallake shi ya halice shi kuma ya bautar da shi duk uku suna malik yawmiki to bayan musulmi ya duba Fatiha da abin da ta kunsa waɗannan abubuwa har aka zo kiyama aka inganta abin da ya shafi kiyama na tunaninta da yarda da ita da kuma jiranta da aiki kullum mutum yana kan shiri ubangiji ya koma yana koya mana abin da za mu yi shi a rayuwa to tun da waɗannan abubuwa duk an yi mana ne babu aka halicce bayan mun zo ba mu da iko yin komai aka ni'imtar mana da abubuwa iri-iri gaɓoɓi da aka ba mu da irin abubuwa na riƙin rayuwa na jin daɗin rayuwa da aka yi mana da abinci da arzutawa da aka yi mana lafiyan jiki ƴaƴa dukiya da aka ba mu duk waɗannan da kuma jinkirta a rayuwa da aka yi mana duk waɗannan ni'imomi ne menene abin da mu muka yi a ciki babu ba abin da muka yi ba mu halicci kanmu ba ba mu arzuta kanmu ba har jin kai da muke ji na rahaman da aka ce mu yi wa kowa da kowa a duniya shi ke sawa a ranmu sannan mu ba mu da wani ikon yin wani abu har ma fatan mu samu abin da ya shafi arrahim din nan gobe a lahira din ma shi ma shi ke sa a ranmu mu ba mu da wani iko a ciki haka nan imani da yarda da cewa lalle za a koma a shiga hannun Allah a ranar ƙarshe yayi mana hisabi yayi mana sakamako duk waɗannan abubuwa ayyukan sa ne mu bamu da komai a cikin su shine anan bayan duk wannan gaibe ne sai aka koma mana an ce ku ce iyyaka na'budu iyyaka na'budu kai ubangiji wanda kai mana waɗannan ni'imomi duka gare ka muke ibada gare ka muna bauta iyyaka na'budu amma wannan ibada kamar yadda dai muka faɗa mun ce ibada dai ma'ananta shine mutukar girmama ubangiji mutukar son ubangiji ko kuma son abin da ake masa bauta ka girmama shi mutuka ka bauta mishi mutuka ka tsaye shi da duk abin da ya shafi shi da sauran abin da muka faɗa a da so wannan abin ya fi ƙarfin mu mun ce manzo Allah yake abin da ake nufi da imani ko kuma ibada bishiya ne tana da rassa fiye da 70 toliyar su kuma olin so shine la ilaha illallah na kasa gaba daya shine wato share hanya ko kuma jara hanya yawa ba haka muka ce ba a tsakanin nan kuma da akwai dubban fuskokin ibada duk gaba kidan su sunan su ibada ne tun daga farillo zuwa nafil fili zuwa tsawon dabi'u zuwa shautata waje mu'amala da mutane da dai sauran su sun shiga cikin batun ibada to me ya kamata a yi a nan tun da abin ya fi ƙarfin mu ya koya mana mu bauta mishi sai koya mana hanyar roƙo wa iyyaka nasta'in kuma muna neman taimakonka muna neman taimako daga gare ka akan waɗannan abubuwa na ibada don mu kaɗai ba za mu iya yi ibada ba ka taimake mu ka nuna mana ibada taimako na ɗaya shine nuna maka abin da ya zama ibada shine ya aiko da manzanninsa ya saukar da littafansa don su nuna maka menene ibada kuma su nuna maka yaya ake gudanar da ita don haka kowane annabi bayan ya yi bayani da baki ya tashi kuma da jiki ya nuna wa mutane ya aikata practical yadda za su gani so bayan ya nuna mana ibada ya nuna mana yadda za a yi ta ya bayyana mana wace ibada ake karɓa wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din ba umurce su ba da ibada face su bauta wa Allah bauta na ainihi na gaskiya
na
hakika halin kasancewar su masu sakankancewa ne ga Allah suna ibadar nan don Allah shine anan magabata na kwarai cikin su Fudayl ibn Iyad sun ce duk wata ibada tana da sharadi biyu. Na daya ta zama sawaba, na biyu ta zama kikkiawa, wato sawaban wa hasana. So menene sawaba? Ta dace da sunna, ta dace da abin da manzo Allah ya zo da shi, wannan ita ce ibada. So me hasana? Mutum ya nufi Allah da ita, kar ya yi ta saboda riya ko saboda yabon mutane ko saboda daraja ko saboda a ce mai ibada ne ko a ce wali ne ko a ce menene menene, duk waɗannan abubuwa
ya yi saboda Allah,
ya yi ta saboda Allah. So bayan ya nuna mana wato muyi mishi ibada, kuma ya nuna mana ainihin ibada, kuma ya aiko mana da annabawa da manzanni, ya sauko mana da tuntasai waɗanda sun kunshi bayanin wannan ibada, ya nuna mana to wannan ibada duk da an bayani da aka yi muku ba za ku iya ku yi ba sai da taimako na. Kamar yadda na nuna muku a can ku ce bismillahi a farawarku na kowane irin aiki, kuna neman wato abin nan izini na, kuna neman taimako na, kuna neman yin tabarruki da sunana, to a nan ɗin ma haka yake, tunda ba ku da haul, ba ku da kowa, ba ku da wata dabara, ba ku da wani iko. So ku roƙe ni ne in yi ibadan da kuke nema ɗin da ku, ma'ana ku neme ni in taimake ku har ku yi ka. Shi ya sa duk wani abu da musulmi zai yi in ya lura, farko zai shiga ranshi, farko zai shiga zuciyarshi, ya ji yana so yi wannan abu. Ta abun nan ko zai sani ba zai iya yi ba, saboda haka ya buƙaci annabi, ya buƙaci littattafai don ya san abin da zai yi. Ina shigansa zuciyarsa shi ne taimakon Allah Ubangiji Maɗaukaki. Allah sai halitti abin a hannayensa ko a tunaninsa ya taimake shi har ya yi shi. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, kai kadai muna keɓewa da ibada mu, kuma daga gare ka kai kadai ne muna neman taimako, ka taimaka mana ya Ubangiji. Anan sai shi gaba da bayani cewa idan kun yi wannan kuma ku nemi shari'a, ihdina siratal mustaqim, ya Ubangiji cikin ibadan mu da neman taimakon ka duka muna neman ka shiryar da mu tafarkin ka madaidaici. Yaya shiryarwa? Wato ka shiryar da mu, ka nuna mana tafarki madaidaici, kuma ka tabbatar da mu a kansa. Ka shiryar da mu, wasu waɗanda suna ciki already sun shiga ciki kuma ka tabbatar da mu. Sai ihdina siratal mustaqim, siratal mustaqim wasu sun ce siratal mustaqim Qur'ani, wasu sun ce musulunci, wasu sun ce annabi da sahabansa. Duk dai maganar ba ta yi nisa ba, ma'ana dai tafarki madaidaici ita ce siffan da Allah Ubangiji ya kaddara ta, ya yarda da ita a gabayinsa su kasance kai. Tunda Aisha tace annabi da aka tambaye ta yaya dabi'un annabi halin take, Al-Qur'ani, ma'ana dukkan abubuwa shawa wani Qur'ani sun zama sifofi ne na annabi, duk abubuwa kuma na wato munana da suka zo a cikin Qur'an ta annabi halin take. Saboda haka annabi da sahabansa suna kan Al-Qur'ani, suna kan addini mai yardaje a wurin Allah, wato musulunci. Sai aka zo aka yi bayani siratal ladina an'amta alaihim, tafarkin wane ne? Tafarkin waɗanda ya Ubangiji, tafarkin waɗanda ka ni'imtar musu, ka ni'imtar musu da annabci da manzanci, ka ni'imtar musu da siddiƙanci, ka ni'imtar musu da shahada wajen yaƙi ko kuma shahada a gida, gaba ɗaya abubuwan da aka hana ɗin nan, waɗanda su ba sifofin annabawa da manzanni ko kuma shuhada ko siddiƙai ko kuma shahidai ko salihai ba, waɗannan sifofi duka ya kamata musulmi ya guje musu. Sifofin kirki waɗanda su waɗancan sun kwatantu da su ɗin nan, akwai abin da zai fi ƙarfin shi, to ya yi gwargwadon abin da zai iya a ciki. Shi ne dai abin da a taƙaicin Fatiha ta ƙunsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana idan Fatiha an karanta ta har an zo ƙarshe, kada a manta da amin. Kalmar amin ɗin nan suna ne daga cikin sunayen Allah, kuma ita ce khatimi, kamar an yi wa mutum takarda, wato an yi wa mutum an bashi takardan wani abu aka sa su tamfi an sayin an sa an yi signature an gama masa komai da komai. Wannan takarda in check ne, in menene zai iya samu amfani shi ko? duk addu'an da kai kace amin to Allah ubangiji yarda ya yarda da shi ya karbe shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tarana yana wuce sai ya ji wani yana du'a yana ce masa ka aujid har izo ka shi sai wani sahabi yake manzo Allah ne ya aujid yake ce amin kace wato ya tabbata cewa abin da ya nema din an ba shi ita ya zai yi ya yi ace amin za ba shi saboda haka duk abin da kai na addu'a ka ce amin kuma mutumin da yake kana addu'a yake amin
kuma ya samu alhamdulillah akramaka Allah lokaci yayi Allah zamu tsaya sai kuma wani sati insha Allah mun gode kwarai da gaske mun saki mun yi rawun abu insha Allah saki ne zuwa kuma zamu tafi kan wani shiri na dabam mun gode kwarai da gaske jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
qad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqq تدخلن المسجد الحرام إن شاء